بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi Allah godiya da ya sake dawo da mu jaranmu da kuma lafiya zuwa wannan lokaci na watan Ramadan da alfarma. Allah muke roƙo dukkan alhairan da suke cikin wannan wata da ya ba mu shi. Muna roƙo ya kore mana, ya sauƙaƙa mana duk ayyukan da ake bukatar mu aikata shi. Muna kuma roƙo Allah ya taimaka mana, ya hane mu da dukkan hane-hanen da ya hana a cikin wannan wata muhammi. Allah muke roƙo wannan gari ya yi masa albarka, wannan jihar tamu ya kiyaye mana ita, ya tsare mana ita. Masu tada fitina muna roƙon Allah ya shirye su idan za su shirya, idan ba za su shirya ba Allah ya yi maganin su. Muna addu'a ta musamman da mai martaba sarki marigayi, wanda da fara wannan karatu da shi aka sashi a nan shekaru suna da yawa. Kuma yanzu ana shekara ya kai 10 ko? Kuma fiye da
10 ba ne.
To bana shekara 10, na ga kamar masu wasa abin tafiya. So Allah ya gafarta mishi. Kafin mu fara, imam na wannan musallaci yana da jawabi wanda zai yi ma mutane da suke zuwa wannan karatu da ma waɗanda ba su zuwa. Muna fata Allah ya amfane mu. Malam Sunna.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نغودي الله مدد سركي وندا cikin hikimar sa da kaddarawan sa da saki hada mu cikin wannan masallaci mai albarka kamar yadda shi malai ya faɗa karo na 10. Yau ranar Laraba ce ɗaya ga watan Ramadan. Hijira tana da shekara 1,347, daidai da 18 ga watan 2 shekara ta 2026. Mun sake dawowa bisa amincewa da kuma umarni na mai martaba sarkin Gombe Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar na uku CFR. Za a ɗora karatun tafsir kamar yadda aka saba gabatarwa. Kuma Allah ya mana damtakatar ya sake ba mu karon shi malam karo na 10, gashi nan cikin halin koshin lafiya da ƙaruwar arziki da kuma kwanciyar hankali. To kamar yadda muka saba, duka ranar farko akwai dokoki da haɗakan 'yan agaji da hizba suke zama zuri, akwai zaman biki da ake yi kafin Ramadan. To a ƙarshen zaman aka fidda wasu kamar dokoki da za su taimaka mana, musamman mu maza da kuma ƴan uwa mata da muke halartar shi wannan tafsir, akwai ittifaki na al'umman gari cewa a dai tafsirin dare babu inda ya kai wannan tafsiri namu cika wajen maza da kuma mata a haɗe. Don haka akwai buƙatar in ka gayyaci mutum ka zauna da shi ƙarƙashi inuwa ɗaya, to dole akwai doka, wannan doka don maslaha, ba a yi don a takura wani ba ko don a cuta ba, saboda maslahar mu ne kwanaki ne ɗan taƙaitattu, muna buɗewa yau kamar gobe za ka ji ana zama. To na farko, dokar farko ita ce ba a yarda namiji da mace su zauna a wurin tafsir tare ba, ko da matar ka ce akwai wurin zaman mata akwai wurin zaman maza. Don haka ba a yarda namiji ya zauna da mace ba, za a iya samun tawakkumi na wanda ba matarsa ba ma sai ya zo ya zauna da ita. Don haka ko matar ka ce ta je layin mata, kai kuma ka zo layin mata. Don haka hizba da 'yan agaji su yi taking note akan wannan. Na biyu, doka ce wani namiji ya zo ya ɗauki mace a cikin mota ko akan mashin a halin da ake gabatar da tafsir, ba a yarda wani ya zo ya ɗauki wata ba, ba a ƙiba watakila wani emergency ya faru, to sai a bi talsala na 'yan agaji da hizba su gama tantance mutum kafin su sallama masa matar ko kuma wacce da ya ɗauka ne. Sannan na uku, ba a yarda zaman jin tafsiri a cikin mota ko kuma akan mashin ba, ma'ana mutum ya zo da mota to ya rufe ta an tanadi inda za a ajiye mota, sai ya fito wajen motar sai ya shiga kudin sai ya zauna, saboda a kan motsinsa duka. Sannan na huɗu, ko mota ko mashin an tanadi wurin parkin, in an yi parkin babu ɗauka har sai an yi addu'an tashi, mutum da zai tashi ana tsakiyar karatu ya je ɗauki mashin ɗinsa ko motarsa, ba za a hana shi ɗauka. In akwai uzuri to nan ma sai a bi a je inda 'yan agaji da hizba suke posting, suna da tebura inda suke zama kowane dubu, sai ka je ka nemi kiliyaran ko suka tantance ka sai su baka abin hawanka ka wuce da shi. Sannan akwai mata masu ciye-ciye, sukan zo da abinci, wasu sukan zo da cingam da sauransu, suna ci kyal-kyal-kyal ana karatu, to shi ma wannan 'yan agaji mata da hizba mata za su ɗau mataki a kan wanda aka same shi da wani. Sannan na shida, masu zuwa da yara su kula da yaransu, in ka taho da yaro ka zauna da shi kuma ka maida hankali da shi, saboda akan kawo rahoton ɓatan yara kusan kullum, don haka wanda ya zo da yaro ya kula da yaronsa. Sannan na bakwai, waya, musamman chatting waya ko kuma shiga Facebook ko kuma yin wasu taɓe-taɓe wanda ba Qur'ani aka buɗe a wayan ba, nan ma 'yan agaji da 'yan hizba sun yi doka a kan wannan. Waɗannan su ne a taƙaice. Akwai wani abin da ya sake bijirowa daga lokaci zuwa lokaci za a isarwa mutane. Fatan mu Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya, mu gama lafiya, ya yi amfani da mu wajen tabbatar da addininsa, kada ya canza mu da bakin su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To alhamdulillah, mun ji ƙa'idoji daga wajen shi imam wanda ya fito daga hadaka tsakanin 'yan agaji waɗanda suke kula da dukiyoyinmu da mu kanmu gaba ɗaya. Roƙon da muke wa mutane shi ne ba kasawa ba ne, ba kuma reni ba ne, ka bi waɗannan ƙa'idojin saboda mu karan kanmu mu amfana kuma mu ji daɗi. Wani lokaci mutum yana ji da kansa kuma yana ji da wani abun da yake da shi, sai wannan ya rinka saka shi ne da ɗan agaji ya rinka masa kallo a rene, har in ya ce masa ka gyara fakin a nan ko kuma ka zauna a nan, sai mutum ya sa da fara. Kun ga haka muka yi haƙuri bara? Baran ta wuce. Yanzu in mun yi haƙuri ba nan ma za ta wuce. Kuma duka wannan karatun da ake yi a ruwa a nan minti 50 ne zuwa 50 da wani abu. Yanzu ashe ba za mu iya haƙuri da junanmu ba a kan minti 50? Mu zauna? Wanda muna da kyakkyawan zaton za mu iya haƙuri da junanmu na wasu awowi ba a wajen waɗannan mintocin. So kuma duk wanda ya zo nan ya zo ne don kansa, don kuma ya amfana, don ya samu lada. Baka zo don ka burge wani ba, baka zo don ka takura wani ba, ibada ce ta kawo ka. Saboda haka a yi haƙuri a ji waɗannan umarni da su wata ƴan agaji suka kawo domin mu zauna lafiya kuma mu samu abin da muke nema. Kuma banda wannan muna son a mana kyakkyawan saurare domin Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani ya ce ba za ka iya amfanuwa da wannan Al-Qur'ani ɗin ba sai wanda ya jefa jinsa ya kuma jefa tunaninsa zuwa ga Al-Qur'ani to zai amfana. Saboda muna fata cewa za a yi kyakkyawan sauraro don a amfana. Wannan kenan. Sannan wani abu da nake son in gaya wa mutane, wato a yawaita yi ma Hassan nan addu'a. Idan ba mu gane ba, to lallai lallai abubuwan da suke ta faruwa ɗin nan ba su da daɗi. A daidai wa ƙasar mummunan baki, a daidai mata mummunar addu'a, a rinƙa yi mata kyakkyawan zato, a rinƙa yi kuma addu'a da zaton alheri a gurin Allah, zai canza komai. Duniya babu wani abu da yake permanent. Dukkan komai daga gani a duniya temporary. Dan lokacin su ya yi zai bushe. Ana shan wahala da abubuwa da yawa. Amma waɗannan ba su ne suke nuna zama na tudu turza ɗin cayi haka cikin haka. Ba ba a yi ba zuwa ya yi. Kuma da ya zo zai wuce. Mu yi wa Allah wannan zaton sai mu saka ƙasar cikin addu'o'inmu. Kuma wannan da suke jagoranci a yi addu'ar Allah ya dawo da hankalinsu kan hanya. Domin a yanzu akwai alamar kamar hankalinsu ya fita daga kan hanya. Saboda hankalinsu ba kula ma yake da abin da talakawa suke ciki. Yanzu abin da ya fi damunsu shi ne kawai ƙaura daga wani guri zuwa wani guri da kuma canza katunan jam'iyyu kawai shi ya dame su yanzu a gabansu. Mu kuma wasu mu suna nan ba sa bacci saboda yunwa, wasu mu gidajensu an ƙona, wasu mu an saci ɗan uwansu, wasu ba su da kuɗi, ba su da abin da za su ci abinci, wasu na kwance a asibiti, wasu ba su da ilimi. Duka waɗannan abubuwan sun dame mu, amma sai ka ga ana tori surutun da ba shi ne ba a kan al'umma. Saboda hankalin ya ɗan karkace ya koma kan wani abu. Kuma yanzu ina jin har zuwa 2027 ɗin nan da wuya a samu hankalinsu don kamar a gigice suke. Sai dai Allah ya shirye mu dukanmu da mu da su gaba. Amma su dawo su kalli mutane. To wannan shi ne yanzu kawai tsara ce kamar yayi ne kawai. An kawara an tafi can an je can an yi wani ne. Ni abin da ma nake jin tsoro shi ne kada Allah ya tattara mutane kuma a wani taro a wani lungu kuma duk ya rusa su. Wallahi ina jin wannan tsoro abu. Ina jin tsoro, ina gaya muku ba mu san abin da Allah zai yi. Amma su rinka tuna wata aya a cikin Suratul Qamar aya ta 40 ina jin zuwa 42 ko da. Allah ne yake magana da kafirai suka gabu annabi suka cuce shi suka azabtar da shi suka
takura shi suka karya tattalin arziki suka
komai suka yanke hulɗa ma da manzon Allah ba a kasuwanci ma da shi da wanda suke imani Allah ya kalle su da ita am yaquluna nahnu jami'un muntasir ni ko wadannan mutanen cewa suke wani su jama'a ce wanda za su taimaki kansu da kansu za su hada kai wajen ya fito daga kan ya dawo nan wajen ya fito daga kan ya dawo nan wajen ya fito daga kan ya dawo wai haka suke faɗa nahnu jami'un muntasir mu jama'a ce fa wanda za mu taimaki junan mu ko ana so ko ba a so haka suke ta faɗa a wancan lokacin jami'un muntasir am yaquluna nahnu jami'un muntasir sai ubangiji ya ce in dai wannan ita ce gadaran ku fita can ku je can ku tattaru gaba daya sai yi uzamun jam Allah ya ce duk zan rusa taron ni ina jin tsoron wannan wallahi kada ku tattaru hukuma Allah ya zama sai yi uzamun jam zan rusa taron gaba daya wai walluna dubu kuma za a juya baya a gudu haka Allah ya nuna ba wai fata muke musu ba amma talakawan kasar nan suna da kuma suna jin yunwa kuma an tsangwame su talauci ya dawo mutane yunwa ta dawo mutane kashe-kashen rayuka ya dawo mutane saboda haka kona gidajen mutane ya dawo mutane wannan lamari duba shi kwarai da gaske masu mulki dan ina jin tsoron jinin waɗanda ake zubarwa a kama su a shiga da su daji da wuya ina jin Allah ya bar shi haka kawai da wuya Allah bai ramuwa ba da gaske nake faɗi wannan ina tausayin waɗannan mutanen da suke mulki da gaske ina tausayin su saboda za ka ga an fasa ƙauyuka an yi abubuwa amma sai ka ga ba a ma kula da lokacin ko jajantawa ma ba a san to sai bayan Allah da ake musu Allah yana kishin su taba su matsala ina jin tsoron a dawo gwamnatoci musamman gwamnatocin arewacin Najeriya su dawo su kalli abin da ake kuma su haɗa kai su yi abin da duk zai kamata cikinmu nan yanzu akwai yara akwai marayu akwai wasu iyayensu da sun mutu sun bar mata a irin wannan halin an zo an kama baban yara an tafi da shi an bar uwar da ya'ya ba abinci ba komai an razana su idan abin da ya faru a yankin mu kan yi daɗin nan kai abin tashin hankali ne abin jajanta ba irin wannan abu Allah baya bane jini ya zube haka kawai hankali ɗan adam jinin Allah ne su waɗanda Allah ya ba su mulki su yi iya bakin ƙoƙarinsu mun san suna yi amma su ƙara a kula da wannan al'amari Allah ya taimake mu wani ya rubuta takarda a tafsirinmu na FMC wanda muka yi da yamma amma ina ganin mun karanta ta a nan ba da shi yana kira ne yake da Allah a yi kira ga hukumar ruwa ta jihar Gombe Port Harcourt yace ana fama da rashin ruwa yace ga kuma watan Ramadan su taimaka su ba da ruwa don a sabu sauki kawai abin da ya faɗa ke ruwa mun goyi bayan takarda domin ni yanzu ina jin na ji wajen sati bakwai ko takwas ban ga ruwan ba a daga kyan kuma na biya kuɗi ba abin na ba shi komai in kuma ana biyu na bashi a gaya ba maganar gaskiya ce guda ɗaya ne saboda haka har wakili ga wakilta a can ma'aikatar na ce idan lokaci ya yi a sanar da zai biya kudin ruwa ba na wasa da shi da kudin wuta kuma shekarar jiya can na biya 50,000 kudin wuta daga ke in ka je kowane gidan za ka takardar kamar ne to kuma idan na biya mai zai hana ba zai yi magana ba a wai in tunda na biya ba zan yi magana ba to ai kai ma ka biya wancan ba ya biya to kuma dole a yi magana kuma wannan ramadan muna buƙatar ruwa da Allah gwamnati ta kalla ba a daina yi mana fassara ba wasan ku muka yi ba amma mu ma kuma dole ne take za mu yi yanzu kaga an rubuta mun takardar ne saboda mu faɗa kuma ko zan yi baƙin jini a wajen gwamnati sai na faɗa a cikin gaskiyar magana dan bai wuce mai bakin jinin ba aiko yawa to amma dai ita gaskiya guda ɗaya ce to amma ni da banta da hankali na ba akan ruwan saboda aikin da naga ana ta yi ina tsammanin wannan aikin shi ya taba fara dubu ba a samu ni kawai anan na tsaya mu kaga tunda aiki ake yi to ai mu ake yi kuma wannan gurin da ake aikin zai da kyau to ina zan da yin an yi in hau kar mutu yawa ba wai sai bayan na mutu za a kammala duk in hau din ya fi kawai ko yawa sama da ni hanya ta ce da kyau so muna kallon a duba wannan roƙo ne ita hukumar ruwa zai ta duba wannan al'amari ta yi abin da ta kamata sannan kuma ku al'umma yadda na biya kuɗi kowa ya zai biya kuɗin ruwan a magana gaskiya ne ha ko ba ruwan ai za ka biya saboda kana kan tsari ai yanzu dai ne ake zan ta kuma ne dai ne dama ba kullu ne sai an kawo maka ruwan ba haka yanzu dai ne ta in an samu za a turo ma in ba a samu ba to kai ma zai ka kuma amma dai muna da tunanin cewa a tura nan don mun ja lokaci ina yanzu rafi wata kusan biyu bangaren mu kuma daga shekarun jiya da jiya da daddare na sha ruwan 40,000 domin haka ne ko? ɗaya da sabo 20,000 da nawa 25 ɗaya kuma da ta zo ba 24 shi wannan aikin sa wanka ne baya son ruwa a ni nake biya to ba dole in ji a jikina ba kuma ka ga in an je roƙa ba dole ka roƙa to yanzu jama'a 49,000 daga shekarun jiya ba wai ina nufin na shanye wannan ruwan ba ne yana nan amma ne 49,000 ai ba ka san dole zan yi roƙo to ina roƙo na tsoron mutane ma ina roƙo wata ba ce yake duba al'amma Allah ya ce maka na biyu ina da wani kira wannan kuma ya shafi gwamnati kai tsaye ba wata ma'aikata ma don yanzu wata ba da muke magana wannan ya shafi gwamnati ne kai tsaye da gwamna da commissioner of police
na
ni ba zai yi hakuri a kaga ni kana son zuwa ba wani ne zuwa ji wannan to da ga kabbaran ka bara ka sa in fadi abin da ba shi kenan ba na ga ni zan fadi abin da nake kallon ya dace da gwamnati da commissioner of police abinda muke roƙo a nan shine a sassauta mana dokar mashin ɗin nan don kawai guda wuce ana rikici haka ne ko? a kai da baka motar da ta gani ina magana da wanda muke rikici mun wuce ana rikima kaga shi mutum musulmiyan yana son ya zo wajen tafsirin ba kuma wannan tafsirin kuɗi ba akwai tafsirai da ake yin su da yawa da daddare to a sassauta mana da Allah ayi hakuri a tura ko da zuwa goma da rabi ko sha daya dokan nan ba mu ci a dauke ba gaba daya ko da gwamnati da take mu sani me yasa ta saka me kuma take hange mu me take tsarewa kuma kowa sani inda yake mata yoyo to amma za mu roƙa ne cewa tunda wannan wata mai alfarma ne a sassauta zuwa sha ɗayan dare kai kuma in har Allah ya sa aka sassauta ka yi ƙoƙari ka bi doka domin idan ba ka bi ba to shi kenan faɗa da wanda ya fi ƙarfin ka a daidai idan ka tsaya kana hayaniya sai su ƙwaƙwale ka kawai ba ruwa an ƙwaƙwale ka kuma an karɓi mashin kenan sai a ajiye mashin kai ma a ajiye ka kuma wallahi ba yadda za a yi ka fito in ba sun ga dama ba don haka in Allah ya sa an sassauta a bi doka wannan shi ne abin da ya kamata amma da tun da wuri gwamnati ta nace ta ki ta sassauta dokar to akwai wani abu da suke hange mu ba mu san shi amma su suka sani to amma dai muna roƙo sassautawa saboda kaga a wannan watan hatta aljanu da shekaru ai Allah ya daure su to mu din ga ai ya kamata a sake mu a samu daman zuwa masallatai da addu'o'i da ibada yawwa dan yanzu ma sai da muka fara mai ma jihar da kasar gaba ɗaya addu'a muna roƙo gwamnati ta duba wannan mutum biyu ne kawai muke kallo da commissioner of police da kuma gwamna su ne kawai ba wani waɗannan biyu ne suna da suka ce sun daga shi kenan tun da ai su biyu ne suka yi komai ko da ɗayan ya ce baya ciki mu ba mu yadda baya ciki wahala ko ya ce baya ciki zai yi wahala a ce an yadda baya ciki zai yi wahala wannan shi ne musa can musa wadda haka ku biyu buke roƙo bayan Allah Allah ya sa kuma a dace jama'a abin da ya tara mu shi ne alƙur'ani za mu karanta wata aya mai ban tsoro don a kanta muka kwana bara amma kafin fassara ta za mu karanta wani abu da malamai suke kallo na hikimar saukar da alƙur'ani ya kamata mu fahimci wannan hikimar idan muka fahimci wannan hikimar to sai mu dora a kan abin da muka ayar kuwa ita ce aya ta 61 a cikin suratul Nur an gane karatunmu na bara ya ɗau sati biyu ko sati da wani abu kusan dai sati biyu duk ayoyin sun yi magana a kan social media amma na ga ba sai mun sake rubuta ba waɗanda dai suka wa'azantu a kan social media su wa'azantu waɗanda kuma har yanzu to muna fatan Allah ya shirya amma dai ka daina garaje a social media da yin wasu abubuwan da ba su kenan saboda labarin da kake aikawa zuciyarka tana da shaida a kanka hannunka da ya rubuta yana da shaida a kanka mutanen da suka yi ma comment suna da shaida a kanka ranar tashin alkiyama su ma kuma da suka yi comment ɗin akwai mala'ikun da za su shaida a kansu saboda haka duk yadda za a tabbata abin da ka rubuta alheri ka tabbata abin da ka sake alheri ka tabbata abin da kake magana a kansa alheri don kada ka ɗauka yayi ne kawai ka kafa karshe mararsa ka fito kai ta magana domin yanzu na ga abin da ku ya wuce iyaka akwai wata aya da Allah ya ce shi kaɗai ne da ita in an tada alkiyama amma na ga yanzu kuma kun fara shiga cikin ayar kuna cewa kuma kuna da magana a ciki akwai inda Allah yake yau malaikan bi ku nafsu li nafsu shay'a ranar da in na tsayar da ita al-kiyama ba wata rai da take iya mallakar wani abu wal amru yawma idin billah yace al'amarin duka na wani kuma al'amarin biyu ne ku shiga wuta ko aljanna su biyu ne yace na sani ba wanda zai shige ya kisa rufe amma yanzu na ga har in mutum ya mutu kuna kawo kabarinsa kuma ku hura masa wuta saboda duk kun garɗe ma hukuncin shiga wuta kun fara saka wuta ne wuta tun daga duniya social media ne ake wani kuma kuna saka waɗanda kuke so cikin aljanna yanzu kun kwace fawar ma ta ubangijin kun dora ma kanku wajen nan wani ya nuna mu ya kunna wani kabari wuta tana ciki wai wai tana hayaki hayaki yana tubunwa wai wanda yake ciki ne ake konawa ya ga maka tsakani da Allah da hankalinka kai ka san ku irin tanadin da Allah ya maka yanzu da kake wannan magana kai ba ka san abin da Allah ya tanada maka ku kiyaye kanku ku tsare kanku kowa ya kokari ya ga cewa yayi abin da zai tsira duniya ta lafiya Allah zai karanta mana ayar ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم
تبارك وتعالى يا فداكم wannan aya din yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi tafarku irin na shaytan yace wa man yattabi khutuwati shaytan wanda ya bi tafarku irin na shaytan fa innahu shi shaytan ya'muru bil fahsha yana umurni ne da bil fahsha wal munkar da kuma munkari abun ki walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuh Allah ya tabaraka min falala fala rasa shi Allah da yake akan ku ba wa rahmatuhu da rahmatu da yake akan ku ma zaka minkum min ahadin abad babu wani daya daga cikin ku da zai tsarkaka ya zama mutumin Allah ya zama mutumin kirki in ba don falalar Allah ne ba walakin Allah yuzakki man yasha Allah shine kadai mai tsarkake wanda ya gada ba wallahu shi Allah sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne da hajin da mutane suke ciki cikin wannan aya akwai abubuwa da yawa wanda za mu zo mu magana a kan su amma kamar yadda na gaya muku za mu yi magana a kan hikimar saukar da wannan alƙur'ani wanda a wannan watan aka saukar da shi alƙur'ani domin ka gane cewa hikimar da ta sa aka saukar alƙur'anin nan kana amfanuwa da wannan hikimar ko ba ka amfanuwa da ita a cikin ayar akwai gabar la tattabi'u khutuwati shaytan to kada ku bi tafarki irin na shaytan khutuwati shaytan malamai sun yi rubutu a kai wato wasu abubuwa ne da shaytan yake zuwa ya kai wa mutum kuma za mu faɗe su a nan gaba ba za su samu ba a yau saboda za mu karanta hikimar saukar da alƙur'ani sannan a karkashin wannan za mu fitar da sifar masu bin shaitan, ba sai mun kira suna ba, za mu faɗi sifofi ne, inda kana da su to kawai kana bin koduwa ta shaitan, sai ka gyara. Sa'annan banda wannan akwai babban aiki guda biyu wanda Allah ya biya mu da shaitan su ya fi ba mu ƙarfi a rayuwa. Abu na farko ya amuru bil fahsha, yana umurtar mutane da alfasha. Akwai alfasha ta aiki, akwai alfasha ta magana, akwai alfasha ta sana'a. Yawwa, duk waɗannan shaitan yana shigowa yana kawo gudunmawa. Abu na biyu sai yace munkar, abinda Allah baya so shi ma za mu magana akan shi. Daga kenan an samu abubuwa guda uku, khutuwatu shaitan, ya'muru bil fahsha, ya'muru bil munkar. Waɗannan abubuwa su suka halakar da duk mabiyin shaitan. Abu ukun nan su ne yake zuwa masa, ta yadda in mun yi bayani za ka iya fahimtar ya zo maka ko bai zo maka. Idan ya zo maka to za mu faɗi ilaji, kana za mu ba da magani. Don waɗannan abubuwan cututtuka ne, idan an bace su to za a gaya maka magani. To sai Allah ya kawo wata magana yake walaula fadlullahi alaikum, ba dan falalar Allah ba. To muna son ka gane me falalar Allah din da ya yi a kanka, dan ba dan ita ba da ta bi shaitan. To ya kamata ka gane falalar, dan kuma idan kana da ita to shi kenan sai ka ƙara gode ma Allah. Idan ko ba ka da ita to sai ka yi ƙoƙari ka siffantu da ita. Wa rahmatuhu, sannan za mu ga rahamar Ubangiji mai cece ita. Domin a zaman wannan duniyar ake maganar rahmatin, ba a zaman lahira ne yake magana. Mun san cewa an ce rahmar Allah a zaman lahira to aljanna ce. To amma yanzu a duniya ne Allah yake magana da mu, ba wai a lahira ne. Yanzu bayan an tada a kiyama Allah zai ce ma kar ka bi kuduwa ce shaitan. A'a, an gama wannan. A nan duniyar yake magana kar ka bi kuduwa ce shaitan. In banda wata falala da ne a kanka, me ke ce falala? In ban da wata rahama da ne a kanka, ma zaka minkum min ahadin abada, da babu wani ɗaya da zai shirya a cikin ku, ba ɗaya wanda zai shirya. Saboda shaitan ya fi kowa shekara a cikin mu nan, kuma ya fi kowa isniya. Ya buga, idan kana mulki ya buga da masu mulki a can baya kafin kai. Idan ilimi kake gadara ya buga da masu ilimi kafin kai. Kai in tsabar talauci ma kake gadara ya buga da talakawan da suka fi ka talauci. Kuma duk a cikinsu sai da ya samu wanda ya ja. Saboda haka abinda za mu gaya maka nan babban labari, ka tsaya ka saurara. Ya yi da masu mulki kai har annabawa fa shaitan ya je musu, bai ci nasara ba ne. Ya je musu kuma bai ci nasara ba ne. Shi yasa Allah ya ce in ban da waccan falalar, in ban da waccan rahamar, da ba ɗaya daga cikin wanda zai shirya akan hanya ta gaskiya. Allah mun gode ma da ka ba mu wannan falalar da kuma ka ba mu wannan rahamar. Yace saboda shi ne yake tsarkake wannan gadama, kuma yana ji daga maganganunmu, yana kuma sani daga halayyarmu. To daga cikin hikimar saukar da Al-Qur'ani shine iqamatul hujja ala al-khalq. Allah ya saukar da Al-Qur'ani domin ya kafa hujja akan halitta. Kuma halittar nan kar ka dauka da mala'iku yake magana, kar ka dauka da dabbobi yake magana, kar ka dauka da tsuntsaye ko ƙwayoyi ko wasu abubuwa. Yana maganar dan ya kafa hujja akan dan adam da aljani. La hawla wala quwwata illa billah. Yanzu Allah ya saukar da Al-Qur'ani dan ya yanke mana uzuri. Qur'ani idan ya hana ka zagi wani to zai biya maka sakamakon zagi. In ya hana ka ci dukiya wani zai gaya maka da ni idan ya hana ka ka zalunci wani to zai gaya maka sakamakon wannan abu to idan ya hana zina zai gaya maka sakamako idan ka kauce ma faɗinsa sai ka yi zina to Allah ya taɓa maka kujiya zai kama ka abinda kawai zai raba ka da Ubangiji ko rabu lafiya shi ne ka tuba hanya ce guda ɗaya tal bala'in banda ita babu wata kawai ka tuba duk wata dabara ƴan zandan Ubangiji ba a zuwa a mitin da su suna mala'iku la ya suna Allah ne ma amara su kawai umarni suke jira saboda haka Qur'ani an saukar da shi hikimar shi ne na kawo ɗan adam bayan ƙasa ya rayu ina da aljanna ina da wuta ina da kuma dokoki wanda nake in ka hannu a kan kaza to ina da kazan da zan baka na aljanna in kuma nace kar ka yi kaza to ina da abin da zan biya ka na lada idan na hana ka ka aikata ina da zunubin da zan baka ina da sikelin awon aiki wanda ya fi ƙarfin abin da likita yake sawa ya ga cututtuka domin watakila ma'aunin likita watakila ba zai iya fito da misalin rabatin ba amma sikelin Ubangiji zai baka mamaki za a ɗora misalin zarratin kuma nauyinsa zai fito shi ne Allah ya ce yara wani amal misalin zarratin khairan yara wannan ya isa mu gane cewa ba wasa ne kawo mu duniyan nan wallahi ba wasa ba babu maganar wasa a cikin sha'anin Ubangiji yana yin wannan don ya kafa hujja shi yasa ya ce anzalallahu al-kutuba as-samawiyya Allah ya saukar da littattafai daga sama hatta yuqima al-hujja ala khalqi domin ya tsayar da hujja akan halitta wala yaqulu kada wani yazo ya ce mana a lahira inji Allah ma ja'ana min nadirin wala min bashirin wala nadir ba kada uzuri ga zaka zo ka ce ai ne gargadi bai zo maka ba kada uzuri ga zaka zo ka ce mai albishir da aljanna bai zo maka ya faɗa wa tsari cewa rusulan mubashiri wa munziri manzanni na turo suna albishir da cewa duk wanda ya aiki na gari yana da aljanna akwai gargaɗi kuma sun yi ga duk abin da ka aikata za ka samu wannan sakamakon لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال انت ناي wannan saboda kada hujja ta kasance ga wani mutum bayan na aiko manzo gwamnati ta yi shela a rejo ta saka saibo ta yi rede ta yi komai an gaya maka an yi komai sabo ka karya mutum doka na gusiya ai an yanke maka uzuri ko da haka idan ka karya wannan dokar to ka san abin da ka ja maka ka san hukuncin da za a don haka har sign board Allah ya kafa na yadda za a fita da aljanna ba ka da wani babban sign board kamar ibada ya kafa maka duk ya bada ko ina ka shiga da radio da TV da jaridu da Facebook da idanun duka ko ina hanyoyin aljanna an kafa maka sign board me ya rage maka sai ka bi amma ka zo kana kallon sayin bodin sai ka rufe idanu kai abin da ka ga dama to Allah yake na yake ma hujja Imam Ibn al-Qudama al-Maqdisi yake cewa wannan aya da Allah yake li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul yake na'lam anna lillahi 'alaina hujja wallahi mun sani yace wallahi mun sani Allah yana da hujja akan mu ta wata hanya bi inzalil kutubi wa bi ithatir rusul kamar ya saukar da littafi ne ka tafai ya aiko da manzanni babu wani abu wannan ɗaya kenan daga cikin hikimar saukar da alƙur'ani abinda muke so a wannan gabar kowa ya gane shine idan kai sako kai aikin zunubi ka sani akwai hujjar da za a saka a wuta a kan su domin an biya maka baki idan kai sata ka san dalili a kanka cewa dan ɗan ana ka saboda haka Allah zai iya kama ka da wannan zunubi sai dai in ka tuba bi'satur rasul turo manzon da aka yi dalili ne na hujja a kan mutane saboda manzon ya isa wata magana ma da ya yi a Arfa tana ba da tsoro da ya zo yin magana sai da ya tambayi waɗanda suke kewaye da shi ya ce nan kam ina muke suka ce Arfa ne ya ce musu a wani ranar ake ciki ya ce yau mu Arfa ne ya ce a wani gari suka ce a Makka ka jubi tambayoyi ya ce to na isar muku da saƙon Allah ya ga hannu ya ce ma Allah ka shaida zan koma gare ka na isar musu yanzu kai kana da wani uzuri sai faɗi kalmomi kamar guda uku ya ce aradakum jima'akum amwalakum haramun alaikum kawai sai ya tafi da rakumarsa mutuncinku yanzu mutum nawa kake cewa mutunci a Facebook mutum nawa ka zaza a Facebook mutum nawa ka ɓata manzon ya tafi amma ya gaya maka saƙon wannan dalili ne na za a kama ka da wannan abin da kake ko ka daina ka tuba ka nemi yajin waɗanda ka ciwo mutunci ko kuma wallahi ba ruwan Allah wai da siyasar ka kana siyasa ne wai wancan ɗan adawa ne ko opposition ne kai da bai kamata ma ka raɗa kai ga ɗan adawa ba sai dan ne ɗan adawa ne amma kar ka je ka fassara su da wannan magana ina gaya maka wallahi wannan kawai sai ka kora maka wallahi ba abu ne saboda haka ya nuna kwarin ajali ne ƙarfi yake jininku haram ina masu zuwa yanzu suna kashe mutane suna harbin mutane suna kama mutane suna tsayar da mutum su karɓi kuɗi aradakum haram yace jininku haramun wa amwalakum dukiyar kuma haramun ne ka ci dukiyar wani babu mutuncinku annabi ya ce haram da waɗannan kalmomin ya bar Arfa yanzu babu hujja a kanka in ka ci dukiyar wani akwai hujja ko akwai hujja a kanka in ka zubar da jinin wani akwai hujja a kanka idan ka ci mutuncin wani to ka daina Allah ya saukar da wannan littafi idan ya yanke maka uzuri zai ya kafa ma hujja na biyu daga cikin hikimar saukar da littafi shine ta'aridur rusul wa izharu sidqihim fi da'awatihim المتعلقة بالبعثة ما لديك جليلا ذو كان القرآن النبي شنو دان الله يكر في من ذني سوى دا أبن رسول الله بشي هذا ما قاعد أرو لا وانت ذلك يبقى دا أنك القرآن دك إن دمور غير دا تكنولوجي وانا أبن دا دكو جنجل دا شي كنا بشي بداك يبقى دا القرآن domin ya nuna maka manzon da ya zo da wannan an karfafe shi da abin da ɗan adam bai isa ya zo da shi ba in ba annabin ba ba wanda ya isa ya zo da aya ɗaya kai larabawa ma da suke da fasahar magana da balaga da zalaka da duk wani abin da ka sani wanda suke da shi na fasahar magana sun kasa zuwa da daidai da aya guda ɗaya ballantana da ni da kai da ba ma jin larabci ba zai yi ba alƙur'ani ya yi wata magana akan wani mutum yana da rai bai mutu ba Allah yayi magana da shi a cikin surar yake wannan mutumin dan wuta ne kuma a gaya shi ko yana son tuba ba zai tuba ba saboda Allah Qur'ani gaskiya ne ya riga ya fadi magana wala ba dama ka sama masa tuba biyan da zakai ba zai iya tuba ba annabi yace ai Allah yake da shi da matarsa dukkan wuta ne la saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamakka awla latafa awla thumma awla latafa awla Allah yake fala saddaqa bai gaskata ba wala salla kuma ba zai salla ba walakin kazzaba wa tawalla sai dai ya karyata ya bada baya sa'an nan yaje wajen matashi yana alfahari yau ya karyata annabi Allah yake awla latafa awla halaka ta cancanta da kai kuma ba abin da ya cancanta da kai sai halaka yace kai dan wuta ne za ka shiga wuta inda wannan qur'anin ba ya zo ya karfafa manzanni bane da wannan mutumin zai iya tuba amma kullum kafirci yake karawa har sai da ya mutu ya shiga wuta saboda manzanni da Allah Allah ya bashi da ya ba Allah ya ba wa Allah wannan alqur'ani ya zo ne ya karfafa annabtar annabi duk abin da ya zo da shi gaskiya ne ba wanda ya zo da shi kuma manzan alqur'ani ya bayyana gaskiyar manzanni wajen da awar su wanda take race da cewa za a tayar da mutane na uku daga hikimar saukar da alkur'ani alhukum bainan nasi hina ittila alkur'ani ya zo don ya magance sabanin mutane da muke sabani da ni da kai sai mu koma alkur'ani alkur'ani ya warga da tunani na yake ba gaskiya ba ne to in yi hakuri kawai in yi in kira ni in alkur'ani ya warga da tunanin da yake ba gaskiya ba ne ka yi hakuri ka bi akwai saɓani a tsakanin al'umma daga cikin hikimar alkur'ani da mutane suna mayar da saɓaninsu da alkur'ani da tuntuni an gyara shi to ɗaya ke nan ko Allah ya sauke da biyu na lokacin ya zara mutane suna da sabani shi za Allah ya ce kana nasu ummatan wahida wa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqq liyahkuma bayna an-nas kaje abin da Allah ya faɗa yace ka Allah ya ce mutane sun kasance al'umman shi guda daya sai Allah ya tada manzanni suka yi albishir ya saukar da littafi tare da su kuma domin a yi hukunci a tsakanin mutane ma'ana kenan Allah ya sani cewa wani zai zalunci wani a cikinmu wata za ta zalunci wani wani zai zalunci wata to menene zai yi maganin saɓani in mun samu saɓani sai a koma wajen alqur'ani to wannan shi ma yana daga cikin hikimar abin da yasa aka kawo alqur'ani domin al'umma in tun saɓani ta gyara saɓani ta yanzu muna da saɓani iri dewa a cikin kuma wannan saɓani da yana cutar da ko ba haka ba saɓanin zai iya faruwa tsakanin kai da matarka tsakanin kai da ƴaƴanka tsakanin kai da maƙwabcinka tsakanin garinka da garin wasu tsakanin yankinka da yankin wasu tsakanin ƙasarka da wasu amma alƙur'ani ya zo don ya gyara wannan saɓani saboda in ana samun saɓani to shikenan ba za a samu ci gaba ba duk inda saɓani ya shiga ko gidanka ne aka samu saɓani da matarka da ƴaƴanka to ba za a samu ci gaban da ake da buƙata to Allah yana so ya magance mana saɓani da yake jawo mana rashin ci gaba na hudu shi ne الحكم بين الناس بالعدل الله يقوى القرآن بضيئ حكمتي أتاني مشاهد العادلش عادل في شيارك السماء عادل في شيار وانا قصدتك شمتلي عادل في شيار هنا رانا تشيقا لا يمتنو مشا أنا أبغي أقول سأعاد الله يقوى الأسفل سورة الرحمن مرض البحرين يلتقيان الله يقوى قوبنا نبدا سيتي يلتقيان suna gamuwa da juna kogi ne biyu amma suna gamuwa da juna sai yace bainahuma barzakhu amma a tsakanin su akwai ijabi ya za ka fassara wannan kalmomin guda biyu kin yace maka suna haduwa nan kuma ya yace maka akwai ijabi in an samu ijabi ba za a haduwa amma kuma waye in sai yace magana ba haka take ba ba wanda in sai yace magana ba haka take malamai suka ce kamar da ta fassara kawai shine la yabgiyan la yabgiyan wannan ruwan da kake ganin sa kore a kuyar kogi daya wannan ruwan da kake ganin sa yayi fari ai ka san sun haɗu amma kuma me yasa farin ya tara ya kasa bayar da koren ya dawo fari koren kuma ya kasa bayar da fari ya zama kore shine karban la yabgiyan ba sa zalunci a tsakani rashin zalunci sun yi majunan su adalci shi sa suka zauna tare yanzu abin da ya cuce mu a ƙasar nan rashin adalci ko za ba za a zauna lafiya duk inda rashin adalci ya shiga ba za a zauna lafiya sama ta zauna su bakwai wallahi saboda kowa yana yi ma ɗan uwansa adalci shi sa zaman suka zauna lafiya wannan ƙasan guda bakwai da kake ganin su in an tona su abin da yasa suka zauna lafiya ba su tangal-tangal ɗaya ne ya yadda ya adalci ma ɗaya ɗaya ma yadda ya adalci ma ɗaya yasa suka zauna lafiya don haka ƙasar nan in an ce za a yi adalci zama lafiya za a yi don ta gaskiya guda ɗaya ne amma in an rasa adalci to shi kenan idan ka ga mutum biyu suna faɗa ana zage-zage ana dambe ɗaya ne ya danna hakkin ɗaya ba shi adalcinsa ba duk inda ka ga ana faɗa idan matar ka da mijin da mijinta suke faɗa to rashin adalci ne ya jawo amma in an yi adalci ko aka ajiye shi shike alqur'ani hikimar sa shi da ya sauko domin ya zaunar da dan adam bisa adalci a bayan ƙasa idan aka yi adalci kowa zai zauna lafiya na biyar hidayatul nas hikimar saukar alqur'ani shi ne dan ya shigar da dan adam idan Allah bai kawo alƙur'ani ba to ɗan adam zai zama kamar dabba dabba ce yanzu ya ga taba ganin barkin tumaki suna tafiya shi ka tsaye da rago a ciki kace waye babansa zai amsa maka kuma idan uwarsa ce a gabansa shi ragon zai hana ya barbare ta zai barbare ta saboda hidayar da Allah yake so mu mu yi ta ba irin ta dabbobin ba ne wannan shari'a shilaya ce ta sanin muru'ar dan adam ta sanin mutuncin dan adam ta sanin ubangijin ka bautata masa kuma kai ka zamanto cewa ka san waye naka ka san waye ba naka ba saboda ba dama ka tambayi rago ba sa ba kai an tambaye kai na babanka za ka ce shiriya ce ta alƙur'ani ya nuna ƴan'uwantaka tsakaninka da wanda ya haife ka ya zama babanka da sauran danginka da sauransu ka san waye waye wani so alƙur'ani ya zo saboda hidaya domin ya shiryar da mutane shi yasa annabi ya ce taraktu fikum amrayn na bar muku abubuwa guda biyu ma tamassaktu bihi lan tadillu matuƙar kun yi riko da shi ba za ku taɓa ɓata ba alkitab wasunna wannan shi na shida ikhrajun nas min az-zulumat fitar da mutane alqur'ani daga cikin hikimarsa shine fitar da mutane daga zulumat ila nur zulumat Allah ya kawo shi da jam'i na duffai dan ya fitar da kai daga duffai ya kai ka haske guda ɗaya sai
ya fitar da daga duffai ko ba ka yi wani abu ba
saboda ɗan adam da aka haife shi yana cikin duhun jahilci yana cikin duhun munafurci duhun hasada
duhun mugunta, duhun keta, duhun baba kere, duhun zalunci, duk waɗannan in ka samu dan adam gayanka, shi za al-Qur'ani ya ce kulidal insanu halu'an, na halicci mutum mai hadama ne, hadama da baba kere dan adam yake da shi, haka na halicce shi gayanka. Abin da turo shirya kulidal insanu halu'an idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua sayta illa almusalli. To kaga wanda suka samu shiriya kenan su ne ba su da wancan duhu. So alqur'ani ya zo ne saboda ya fitar da mutane daga duhu irin waɗannan dukkan sallan ila nuril hidaya zuwa ga haske na shiriya. Shiriya guda ɗaya take ta alqur'ani, hasken guda ɗaya ne shine na musulunci. Wannan shi ne hikimar Al-Qur'ani na saukar da shi. To gashi ba su ƙare ba kuma an ce lokaci ya karatu. Haka za mu haƙura mu tashi kenan. A bai ba ka da aiki ne shi ta yi. Ba ya yi kai. Ha? Magana gaskiya ne ai ba. A yanzu ba rubutu ne ba ai bisa ce. Yanzu ma zuwa zan yi duku ba na gobe. Kuma kana cewa sai gari ya waye, in gari ya waye ba za ka same ni ba gobe. Na yi laushi. Saboda haka za mu tsaya an. Ni na ji kamar tsiya ba ko? A bar ka da zuwa. Tsiya ba abin da za ka faɗa? To muna ma bar ka da zuwa. Allah ya sa a zuma ne. Allah ya taimaka. Nan kuma ga mabudi, mabudi ko akwai buda ko kuma kai ma dai sai dai mu rufe. To amma Allah ya muku albarka. Za mu yi addu'a ta musamman ƙasar nan. Ina gaya muku tun abuduwa na faɗa, amma dai ka san ba irinmu ake yi wannan aikin ba. Gaya wa kuri, ina godiya ne, ina gode Allah ya saka da ni wannan kasar. Wallahi tana bukatar addu'a, kuma dole kowa ya zama wajibi a kowa ya roƙa ma kasar nan alheri, ya roƙa ma Allah kuma ya tsare ta daga sharri. Kamar na ji a labarai ana cewa ko an ajiye sojojin wani abu ne a can. Kafin su zo ma dai ga yadda muke ci. Allah ya kiyaye wannan ƙasar. Akwai buƙatar a yi mata addu'a ƙwarai. Wannan watan kuma wata ne mai alfarma wanda ake karɓan addu'o'i.
Daga lokacin da kai kuma ba kowane wuri